بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 9 ga watan Safar, hijira na da shekara 1434, daidai da 23 ga watan Disamba shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 114 daga cikin jerin gyakara ta tukan littafin Sahihu Muslim, wal nasar al Imam Muslim ibn al Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka wataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Wannan ba manta ba, muna cikin karatu a Kitabul Iman, wato inda Imam Muslim ya tara mana hadisi da ke bayani dangane da imani, yake kuma fassara mana su da gwagwadon fassara ingantacciya wanda malaman farko suka yi waɗannan ainihin hadisai. A yanzu za mu tashi a cikin babin da muka kwana ciki, wanda mun gama karatun hadisin, sai dai kuma ba mu kammala karatun sharhin shi ba. Don haka a gurguje zan karanto hadisin da sake fassara shi, sai in karasa karatun sharhin. Muslim ya ce, babu makhafatil mu'mini an yahbata amaluhu, babin da ke bayani akan tsoron da mu'mini yake ji kada ayyukan shi na alkhairi ya ɓaci. Ma'ana wannan babi ne da Imam Muslim ya kulla shi don ya ainihin zaburar da kai game da ka rinka ɓarɓar, kar ka je kai wata mummunan magana a musulunci wanda za ta ɓata maka aiki, kar ka je ka aikata wani mummunan aiki wanda zai rikita da ayyukanka na alkhairi da kai. Yace haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, haddathana al-Hasan ibn Musa, haddathana Hammad ibn Salama, an Thabit ibn al-Bunani, an Anas ibn Malik, annahu qala لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أنس بن مالك الله تعالى مشي ربايتي لوكتين دوانا الآية تسوكا دا الله مدعوك كي سيكي يكي تيو من الواكو مميني كدك أغا مليينك سمد مليور منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الآية حزوا قرشان آية بتكي تيوى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وجمع جنا كما كوك أجا وجونا كوك أجا ومن ظل الله مجنجلو كما يد كوك أجا مجنجلو إجوناكم إذا كوك ومن ظل الله صلى الله عليه وآله وسلم هكا في أيوكم كسباتي كنا تشوكم غفلا بكلوا ربا. Jalasa Thabit ibn Qais fi baitihi, wani dattijo mai suna Thabit dan Qais da wannan aya ta sauka sai zaman shi a gida, sai daina zuwa sallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ana min ahli an-nar, yace shi kan yana daga cikin yan wuta. Wa tabasa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya daina zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa sa'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sa'ad ibn Mu'adh, sai manzon Allah ya tambayi Sa'ad ibn Mu'adh. Fa qala, manzon Allah ya ce: ya Aba Amr, ya kai Abu Amr, wato baban Amr shine Sa'ad ibn Mu'adh din, ma sha'anu Thabit, menene labarin makuncinka Thabit, ashtaka, bai da lafiya ne? Qala Sa'ad, Sa'ad ya ce: innahu lajari, lallai dai Thabit makuncina ne. Wama alimtu lahu bi shakwa, sai dai ban san yana da wata rashin lafiya da yake kuka game da ita ba. Qala Anas, sai ce: fa atahu Sa'ad, sai Sa'ad ya je wurin Thabit. Fa zakara lahu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ya faɗa mishi magana da manzon Allah ya faɗi. Fa qala Thabit, da Thabit ya ji haka sai ya ce: unzilat hadhihi al-aya, ayan nan dai ta sauka. Wa qad alimtum anni min arfa'ikum sawtan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma kun sahabbai kun san daga cikin ku kaf ina daga cikin waɗanda na fi kowa daga sauti ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ana min ahli an-nar, dan haka ina daga cikin yan wuta. Fa zakara zalika Sa'ad lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, da Sa'ad ya gama jin waɗannan jawabai daga wurin ainihin makwabcin shi Thabit, sai ya tafi ya fada manzon Allah ai makwanci na ya daina zuwa masallaci ne ya daina zuwa wurin wa'azi ya daina zuwa wurin ka manzon Allah saboda ara ta sauka ta bayyana cewa wanda duk yake daga miliyan shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to aikin shi zai baci kuma shi wayi wa kanshi sheda da cewa yana daga sauti ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka ya hukunta kanshi da cewa shi dan wuta ne to shine yaga tunda shi dan wuta ne yomi zai zo kuma ya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bal huwa min ahli an-nar abban huwa min ahli al-janna bal huwa min ahli al-janna a sabiki ba dan wuta bane dan aljanna ne ai yanzu kun ga a cikin daƙiƙa ɗar kaɗan manzon Allah ya yi wa wannan mutum maganin mas'alar da take damun shi shine likitoci irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duniya tana buƙatar su har zuwa san da ɗan adam zai ƙare rayuwar shi wallahu a'lam shi yasa Allah madaukakin sarki ya aje wa duniya irin wannan katafaren manzo ya aiko shi a ƙarshen ta a daidai lokacin da ba zai sace aiko wani annabi ba sannan ya sanya kalmomin shi suka zama masu albarka waɗanda tsawon lokaci ba ya sa su bisa shi gurɓatawar ba su gurɓatawa ba za ta iya gurɓata maganganun shi ba yanzu wannan bayan Allah fa jikin shi ya riga ya mutu ya riga ya yanke wa kanshi hukunci amma cikin ƴan daƙiƙoƙi kaɗan manzo Allah ya ce kuɗa wa yake shi dan wuta ne yo ai shi dan aljanna ne sarki ya tabbata ga Allah kaga shi kanshi da su sahabban a da ba su san wannan matsayi game da wannan bawan Allah ba yanzu an ji cewa ya samu madaukakiyar daraja Allah madaukakin sarki ya taimaka mun ji darussan da wannan hadisi yake karantar da mu waɗanda daga cikin su cewa sahabbai kenan mutanen kirki ne waɗanda kullum suna tarkar kada fa aikin su ya baci sannan wannan hadisi yana nuna darajar wannan babban sahabi shine Sabit dan Qais har wa wannan hadisi yana nuna cewa ya kamata malami ya rinka yana bincika almajiran shi limami yana bincikar jama'a da suka saba zuwa sallah yana gano su wane ne basu zo ba menene yasa in ma ya kama ne ya aika ko kuma ya je kamar yadda waɗansu hadisai suke bayyanawa babu laifi kuma a ce malami ko limami zai yi haka ne da kokarin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan hadisi yana nuna mana irin yadda sahabbai suka gaskata manzon Allah game da duk abin da ya faɗi dan za mu zo mu ji kuma mun ji jiya cewa Anas ya ce tun daga wannan rana sai muka rinka mamaki yanzu wannan mutum dan aljanna ne yanzu gashi muna ganin dan aljanna tun a duniya ya akai sahabbai suka yanke wannan hukunci dan sun yadda tun da annabi ya faɗi to gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan aya tana umarni da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kambama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutunta shi da kare shi da yin tsaye domin kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daraja shi da mutuncin shi yana da rai ko ba shi da rai sallallahu alaihi wa sallam muka ji cewa rasuwa da manzon Allah ba ta rage mai daraja ba ko kadan kasantuwar manzon Allah baya kusa da kai baya nuna maganganun shi kima su tare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna nan da darajar su tun yadda manzon Allah ya fade su da dumi-dumi har zuwa san da Allah madaukakin sarki zai nannade wannan kasa dan haka muka ji manyan masana suka ce to in fa ana karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai a rinka yi ana natsuwa duk inda aka faɗi sunan shi dai ka'ida ta farko a yi mishi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah madaukakin sarki yace ya ku mu'minai ku annabi salati ku nemi Allah ya ƙara mishi aminci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula a cikin hadisin bukhari manzon Allah yace tir yayi asara wanda duk aka ambaci suna na yana wurin bai mun salati ba dan haka malamai suka tabbatar da cewa duk duniya babu mutanen da suka fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lahira kamar malaman hadisi saboda ya zo cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mafi kusanci da ni a ranar alkiyama sune waɗanda suka fi kowa yi min salati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Salatin annabi ibada ce, ba a yin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai da abinda Allah ya bautar da musulmi su wa annabi salati. Domin lokacin da waccan aya ta sauka Allah ya ce ku wa annabi salati, sai suka zo suka ce to sallama dai Allah ya koyar da mu. Domin a cikin aya Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah da mala'iku sune wa annabi Muhammadu salati. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, ya ku mu'minai ku manzon Allah salati, ku nemi Allah ya ƙara amincewa da shi. Sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah. Allah maɗaukakin sarki ne wa annabi salati, mala'iku ne wa annabi salati, kuma ku yi mishi salati sannan ku yi mai sallama. To annabi ya koya musu suna ce mishi assalamu alayka ya rasulullah. To salati fa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zamu maka nan take. Annabi ya karantar da su salati ingantacce wanda shine Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ahli baytihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Haka har zuwa karshe ka samu ainihin littafin Sahih al-Bukhari, ka samu littafin Sunan Abi Dawud, sannan ka samu littafin Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na al-Imam Isma'il al-Qadi, da littafin Jilaul Afham fi Salati wa Salam ala Khair al-An'am, da littafin Al-Qawm al-Mubi al-Qawm al-Badi' fi Salati wa Salam ala al-Habib al-Shafi' al-Allamah as-Sakhawi. Haka malamai suka yi tarbuce-rubuce dangane da bayanin yadda ake manzon Allah salati. To shi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a kirkire shi, sai dai a yi shi irin yadda manzon Allah din ya yi shi. Yan uwa musulmi, zan yi amfani da wannan damar in ansa wani cibabaɗi da ke faruwa a kan dabar intanet ta Daily Trust, www.dailytrust.com. ka tafi ɓangaren columns, akwai Adamu Adamu wanda yake ɗan shi'a ne stroke ɗan ɗarika, yaron Buhari ne, Buhari mai siyasar CPC. An je ɗaurin aure a Kaduna ran nan a masallacin Sultan Bello na ainihin bayan mataimakin shugaban ƙasa. An kira Shehu Dahir Bauchi, an kira Dr. Ahmad Bangiran Abubakar Gumi, kuma an gabatar da Shehu Dahir Bauchi ya fara addu'a ɗaurin aure, kuma ya karanta salati fati. Dr. Ahmad ya tashi ya yi mishi musu. Bai dace ko kaɗan Dr. Ahmad ya yi wa Dahir Bauchi musu don me zai karanta salati fati a wannan wuri ba, domin shi Dr. Ahmad tunanin da yake ai wannan masallacinsu ne na baban shi Abubakar Gumi, wannan kuskure ne. Tunanin shi wannan masallacinsu ne nasu na 'yan izala, wannan kuskure ne. Masallacin Sultan Bello masallacin jama'atu Nasrul Islam ne. Jama'atu Nasrul Islam kuma haɗuwa ce ta ginin Fardauna da Abubakar Gumi da kuma sarakunan gargajiya irin su Sarki Muhammadu Mustafa na Adamawa, jikan Barkin Do Aliyu Mustafa ne, kakan Barkin Do Aliyu Mustafa Sarkin Adamawa ne, yanzu Lami dan Adamawa. Waɗannan manyan bayin Allah mu ne musu addu'a baki ɗaya, Allah gafarta musu. Su ne suka kafa ƙungiyar Jama'atu Nasrul Islam. Masallacin Sultan Bello nasu ne, kuma su ba a ƙungiyar izala suke ba, ba a ƙungiyar ɗariƙa suke ba, amma sun sanya wa tasu ƙungiyar suna da Jama'atu Nasrul Islam. Abubakar Gumi dai a cikin tafiyar shi ne uban izala, Fardauna kuma shi uban ƴan boko ne, Muhammadu Mustafa shi kuma uban sarakunan gargajiya ne. Har yanzu kuma Jama'atu Nasrul Islam haka take. Akwai ƴan izala a cikinta irin su Shehu Babantine, ɗan izala ne. akwai shehu sharu sale dan jarida ne, akwai kuma sarakunan gargajiya dukkan su tun daga sarkin musulmi har ainihin sarkin birnin gwari da sarkin Kano da sarkin Zanzibar dukkanin su akwai su a ciki. To kuskure ne Dr. Ahmad yayi da zai ce kada a zo daurin aure a irin wannan masallacin a karanta salati fatu, kuskure ne domin masallaci ba na izala bane, kuma ko masallacin izala ne in ka gayyato shehun dariqa to ƙarya kake kace ba zai salati fatu ba, kuma ni ma harkoki na ne suka sa ban samu zuwa daurin auren ba don akwai goren gayyata da takarda har yanzu tana nan a cikin motata, kuma ba abin da zai sa raina ya ɓaci don ina salashi ko don ɗan izala ne ni. In dai har uban gayyatar ɗaurin auren da gaske ya gayyaci ɗahir bauci to ba abin da zai hana ku ɗahir bauci da ya salati fatu a wurin ba, domin idan har ɗahir bauci bai yi salati fatu a wannan wuri ba to ni zan ce bai albarkaci auren ba, domin bai yi imani da wani salati ba kar a duniya bai kai salati fatu. To in kuwa da auren ya albarka to dole zai mishi salati fati, wannan ita ce gaskiya. Don haka Dr. Ahmad kai dan uwanmu ne, dan izala ne, kai ahli sunna ne, kuma idan na ɗaya da kai shine gumi, amma kawo kuskure wajen wannan inkari wanda shi ya haifar da duk wata tashin tashina da ta faru. Ni a matsayina na mai karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama albani da aka sani da wannan harka a Najeriya, alhamdulillah Allah ya kara mana dacewa, wannan zaman aure da wannan salatin fati da wannan kura da wannan dandan izala wutawar mota barbayo da kura ni da muke karatun hadisi shine sai aka samu Adamu. Adamu wanda yake asalin shi dan Shi'a ne kuma stroke dan dariqa, sai je ya rubutu da ma columnist ne, wato yana da fagen yin rubutu a kan jaridar Daily Trust kuma tsohon ɗan jarida ne. In gabatar da kanshi a cikin wannan rubutu na shi da cewa shi ɗan jarida ne, kuma aikin shi na jarida mai yiwuwa shi ya sa wani santa shi ma daga ainihin uban 'ya'yan tsawon lokaci, saboda 'yan jaridu galibi in dai har suna da ethics da ɗabi'u na 'yan jaridu sukan nisanci manya-manyan mutane, saboda duran da ta ɗauro za su iya rubutu a kan kowa. Bayan duk da ya gane wannan bayani ya ce kuma bai samu damar zuwa ɗaurin auren ba, saboda akwai malamin shi da ake kaddamar da littafin tarihin shi a ainihin ƙasar Yarbawa, sakamakon wannan ya tafi can yana kan hanyar dawowa, aka bugo mishi waya cewa shehi ɗahir bauci ya ja salati fatu a wurin kuma an yi hatsaniya, kuma dan gidan Abubakar Bunu shi ya magana daga nan aka yi hatsaniya aka tashi dai haka dai hajaran majaran. Yace to shi abin da ya bashi mamaki, ya gama karatun salatin fatin shi kenan bayan ya yi sallah kafin ya tawo, kuma ya ji an tado da wannan magana wadda shekaru 30 da ta wuce ana bugawa a kanta. To ni abin da zan yi magana a nan ba zan yi salatin fati da authentication na ta tabbacin ta ko rashin tabbacin ta ba, sai dai a matsayina ɗaya daga cikin ɗaliban ilimin hadisi a duniyar yau ina kalubalanta Adamu akan cewa yayi ƙarya, bana shakka akan wannan. Wannan dai shine littafin Ashifa tashi a gaban mu, wannan littafin ni na koyi karatun shi a cikin soro a Kano tun jini bai fito min ba ko ɗaya da haka, kusan zan iya cewa addu'o'i da salatan da ke cikin shi kusan a kai na suke. Ya kawo cewa a duba cikin juz'i na 2 shafi na 70 za a ga salatin fatu a ciki. Wallahi a matsayina na ɗan jarida da nake da digiri akan harkar jarida, kuma nake da professional certifications daga TV College da ke Jos wadda ita ce babban makarantar 'yan jarida a wannan yanki namu, wallahi Adamu ya ba mu kunya, it's a disgrace to the world of the journalists, it is a disappointment, ya ba mu kunya kuma ya tona mana asiri, amma ba wanda muka iya dan kuka ne mai zuwa uwa jifa. Babu salati fati a irin yadda ya kawo ta a cikin article ɗin shi, a kuma irin yadda aka san salati fati babu ita a cikin Ashifa, domin ba zai yiwu a samu salati fati a cikin Ashifa ba, ba zai yiwu ba. Amma ka natsu za ka yi da wannan maganar tawa idan tattauna wannan kanatsu da kyau insha Allah ta'ala. Amma ina gaya muku wannan abin kunya ne ya ajewa hatta ita Daily Trust, wadda wannan trust din nata ya saka mu a cikin shakka a yanzu kenan, dama irin references da Adamu Adamu yake kenan over the years a tsawon shekaru ya kama sunan littafi ya faɗi magana da take ba haka take ba. Me nake nufi a cikin littafin Al-Shifa da muka buɗe wannan wurin sai muka ga ba salatu fatu ce a wurin ba, ita dai salatu fatu a wurin, ita dai salatu fatu a yadda take kamar yadda ya kawo ta, kamar yadda kuma kowa ya san ta, don saboda arhan salatu fatu a Najeriya da duniyar Afrika ba wanda zai ce malami ya koya mai, kowa ya iya ta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq hazuwa karshenta. Babu ita a cikin Ash-Shifa na rantsu da Al-Qur'ani da Allah ya aiko wa Annabi Muhammad, babu ita. Amma in ya ce akwai to ni albani ina mukabalanta shi da yi printing ya yi scanning page din da take ya dora mana a cikin column din shi na next edition da yace zai fitar da kuma magana ta biyu. Amma in dai salatu fatu ce da lafazin da kowa ya san ta da kuma lafazin da shi ma ya kawo ta a cikin wannan rubutun nashi, babu ita a cikin Ash-Shifa, dan ba zai yi a same ta a cikin Ash-Shifa ba har abada ba zai yi ba. Abinda muka bude muka gani a ciki ita ce riwayar Sayyidina Ali wadda Al-Qali ya kawo ta, ita ce Allahumma dahil mad'uwat wa baril masmukat ij'al sawabiq salawatika wa nawami barakatika wa zawaid tahiyyatika ala 'abdika wa rasulika Muhammadin al-Fatih lima ughliqa. Abinda yake cikin Ash-Shifa kenan. To kalmar al-fatihu lima ughliqa wadda aka samu ta a cikin wannan lafazin shi kadai ya isa a ce to akwai salatu fatu a cikin Ash-Shifa. Jama'a bi isa ba. Adamu Adamu ka ba mu kunya a duniyar mu ta yan jaridu, domin mu muna mu ba kajin agirba ba, muna kai da zakara ne, dan jarida baya magana sai ya tabbatar da karfin da ni. Saboda haka no going back in dan jarida, dan jarida ne in ya faɗi magana ba zai sassauke ba kuma ba zai ce ya janye ta ba, saboda sai ya tattalan mata karfin dalilai tukuna, dalilai duk waɗanda yake ba sa jijjiguwa balle a cire su. Wata cikin abin da yake cikin Ash-Shifa kenan jama'a a wannan juz'i na biyu da ya faɗi a shafi na 70. Amma kuma kai ka je ka duba Ash-Shifa gaba ɗayanta, ba Ash-Shifa ce littafin da za a yi hujja da ita a ce har sai an tsaya ana tantamar akwai ko babu ba. In dai lafazin salatu fatu ne irin wadda masu ɗariƙar tijjaniya suke yi, babu ita a cikin Ash-Shifa. Kun ji iyaka abin da yake ciki. Allahumma da'il mad'uwat wa baril masmukat ij'al sawabiq salawatika wa nawami barakatika wa zawaid tahiyyatika ala 'abdika wa rasulika Muhammadin al-fatih lima ughliqa. Wannan shine abin da kadai yake a cikin Ash-Shifa, ma'anar shi shine Allahumma da'il mad'uwat wa baril masmukat, ya Allah mahalicin halittun da ke kasa, ya Allah mahalicin halittun da ke sama, ij'al sawabiq salawatika, salatocin ka dinnan waɗanda suka gabata dadadin ka sanya su, wa nawami barakatika haɓakakkun albarkarka dinnan ka sanya su ga halittarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zawaid tahiyyatika karin gaisuwarka ka sanya ta ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nawami barakatik wa zawaid tahiyyatika ala abdika wa rasulika ga bawan ka kuma manzanka al-fatih lima ughliqa, wanda ainihin ya buɗe abin da aka rufe da izinin Allah shine kasar Makka, ya buɗe zukata waɗanda suke aka rufe su da kafirci da izinin Allah. Wannan shine abin da malamai da suka yi sharhin Ash-Shifa suka ainihin faɗi, kiyasacin abin da yake cikin littafin Ash-Shifa kenan. Amma babu salatu fati, don haka Adamu Adamu kai ƙarya yake na biyu ta ya za a yi a samu salatul fatiha a cikin ashifa alqami wal warasu ne hijira annabi tana da shekara 544 yawarsu yau shekara shi 890 da rasuwa kutuzin bakari as-siddiqi shi ne yau mafarkin salatul fati ma'ana kamar yadda ɗazu-ɗazun nan da na tashi nan bayan sallah azhar na zauna na rubuta rabbi ga Adamu Adamu za a publishin a kan internet da kuma abin nan insha Allah ta'ala a cikin jarida sunana a kan jarida ba zazzagi Allah ga Muhammad Awal wani kana neman Muhammad Awal ba zazzagi ba gani ko ya usama that's the pen name Allah madaukake sauke ce maka ana shin gaskiya saboda Allah alqalu ya wa rasul 544 yau shekarar shi 890 daidai da rasuwa kutubul bakari as-siddiqi shi kuma yau kaf bai wuce shekara 250 da zuwa da mutuwa da bayyana a duniya ba kuma a bakin shi aka fara jin salatul fati tun da aka yi duniya gaba ɗayan salatul fati a duniya shekara ta bata wuce 250 ba domin ba shi Annabi Tijjani ne ya kawo ta ba kutubul bakari as-siddiqi shi ne yake yayi mafarkin ta a wata takarda ko wani kyalle na haske to asalin wanda ya kawo ta kaf da yake shekara 250 ba jama'a ita kuma littafin ashifa marubucin ta yau shekara shi 890 da rasuwa tambayar ita ce alqami iyal ya sake dawowa duniya ne a karni na 11 ya zo ya ɗauke ta wurin kutubul bakari as-siddiqi ya koma ya saka ta cikin ashifa ya koma lahira Allah ya sa kun fahimci magana da nake cewa shi littafin da Adamu Adamu ya ce akwai a ciki shi littafin yau shekara 590 da mutuwar marubucin ita kuma salatul fati wanda ya kawo ta duniya shekarar shi bata wuce 250 ba gaba daya 850 da 890 da rasuwa alqali iyal shi kuma kutubul bakari da ya kawo ta gaba ɗaya da wuce 250 ba idan ka duba tsakanin su kusan shekara 600 da wani abu tsakani da Allah da haka ake ilimi ne wannan kana da hujja ka je ka kara salatul fati ka je ka yi albarka Najeriya ce yanci duniya ce kowa ya yi abin da ya gaje fishe shi amma kar ka sake ka shiga tafarkin malaman hadisi shine ka yi ƙarya ka ce a duba littafi kaza kuma ka ce hadisi ko da wannan da na kawo ba hadisi malamai suke kiran shi ba asali suke kiran shi domin Aliyu bai ce daga Annabi ba Aliyu ne yake yin wannan kawai a matsayin addu'a kuma na tambayar ta inganta ko bata inganta ba wani ya jeho wannan tambayar a kan intanet cewa yanzu sa ce ai littafin ashifa yana cike da hadisan ƙarya da abubuwa da basu inganta ba shine sai na bashi amsa da cewa ka tsarbu kenan me yasa ba ka yi wannan wannan na tsaya ne kawai na bashi amsa abin ya yi wa dukkanin wani mai hankali hatta waɗanda suke karanta rubuce-rubucen shi suna jin daɗi to wannan karon da ya ba da su kuma wannan karon lokaci ne yayi wanda yake za a gane kimar abubuwan da yake rubutawa a baya cewa ashe duk lokacin da zai ce a duba littafi kaza a duba wuri kaza ashe kawai shirman banza ne don ya san mutanen kasar mu musamman ta arewa ana ɗiban su da irin wannan a ce a duba mujalladi kaza juz'i kaza shafi kaza mutane su yi kabbara la wal muhaddithuna min wara'ika muhit malaman hadisi suna nan sun kewaye ka ka lura don haka gaskiya saboda Allah Adamu Adamu ya yi ƙarya kuma ya yi wa alƙali ya ƙarya kuma ya yi wa duniyar rubuce-rubuce ƙarya sai da haka ko ɗan boko da ke karatun ainihin jaridu to ku san irin ƙimar rubuce-rubucen nashi don haka wannan hadisi dai na cewa akwai salatu safi babu shi a cikin littafin ashifa amma idan kalmar al-fatihu lima ughliqa ce wannan akwai ta a cikin ashifa amma ita kuma ba mu taba jin an ce mata salatu fatihi ba idan kuma ita ce to sai mu ji Adamu sai ka dauke salatu fatihi da ka kawo irin ta ubul bakari sai ka mayar da irin wannan ta cikin ashifa to sai kai reference da ita wanda kuma ba ita ce ta hada wadancan yan izalu da yan dariku fada ba wannan shine ta'liqin mu da zamu kuma insha Allah ta'ala na rubuta waɗannan maganganu a takaice kware da gaske domin mu ba za mu shiga cikin jidalin salatu fati ko ba salatu fati ba wannan mu is out of line amma ƙarya ga Adamu yayi controversial ƙarya mai tufka da warwara to ita ce kawai ni nake ƙaryata shi shine jahudina a matsayina na albani Muhammad Awwal Adam wanda yake binciken hadisi da isnadin shi wannan kan babu shakka dangane da haka kuma kalubale ne na jefawa Adamu zai iya printing mana asalin imani wannan salatu fatidin take inda gaske akwai ta a cikin ashifa da yadda ya kalafa zunta din nan ya fito mana da ita a cikin littafin ashifa kutul al-kharasun Allah dai ya tsinewa masu yanki fadi Allah madaukakin sarki ya taimaka bayani nake dangane da cewa salatu annabi sallallahu alaihi wa sallam ibada ce wanda take ba za ka yi ta ba sai yadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya taimaka daga cikin fa'idojin da muke karatu lokaci ya kula mana malam yace wa minha ma qala al-qurtubi laysa al-gharab bi raf'i as-sawti wala al-jahr ma yuqsad bihi al-istikhfaf ga wata fadakarwa da al-imam al-qurtubi yayi da ake magana daga sauti ko daga murya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a ba fa ana magana daga murya na rini ba ba ana magana daga murya ne wa annabi rashin kunya ba ba a zo wannan karatu ba ma wani istihana ko wulakanta annabi li anna zalika kufrun wannan kafirci ne ba shi ake magana ba ana nufin kai sahabi da kake da ladabi da girmamawa ga annabi ka zo magana da shi magana girmamawa amma ka daga murya aikin ka zai tarwasi idan ku rashin kunya da ma kake mai wannan koda ka sauke murya ka gaba ɗaya ka rubuta dan haka ku kiyaye daga murya da ake magana ba fa ana magana daga murya ne wa annabi tsara ba in ce wa annabi tsara wannan ka zama kafiri ana magana daga murya ne wanda za ka yi wa manzon Allah magana ta girmamawa da madadi da mutunci da tattaunawa amma sai ka daga murya ka sai aka ce shikenan aikin ka ya lalace amma da ba ka daga annabi murya da mutun tsara ko rashin kunya ko suwa wannan ka zama arli wal mukhatibuna mu'minun yace domin masu magana da annabi din ai mu'mini ne wa innamal gharab sautun huwa fi nafsihi wal masmu' min jarsihi abinda ake nufi mutumin da zai sa murya shi wa annabi magana wanda magana za ta zama karafta ta daukaku akan murya annabi sallallahu alaihi wa sallama ghairu munasibin wanda bata dace ba lima yuhabu bihi al uzama irin maganganu wadanda ainihin wato in aka tashi ane wa manya zai zama maganganu ne na kwarjini ana hadawa da ranka ya dade Allah ya taya maka Allah ya daukaki darajar ka irin wadannan maganganun na mutunci in ka zo wa annabi ka daga ruwa shine aikin ka ya baci ma wa yuqar al kubara wanda ake mutunta manya da ita fa yatakallafu al ghadbu minhu dan haka wajibi ne mutun ya kallafa wa kanshi ya rinka rage muryar shi wa raddahu ila haddin yamilu bihi ila ma yastadimu fihi al-ma'mur bihi dole ne mutum ya rage sautin shi har zuwa gargwadon irin yadda aka umarce shi da shi min at-ta'ziri wa at-tawqiri na mutuntawa da kuma girmama manzon Allah walam yatanawalu an-nahy ayda har wa yau wannan hani kuma bai hana da raf'a sauti alladhi yata'adha bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa ma kana minhu fi harb to ta iya wa a wurin yaki ko wani dalili ya sa kai soja daga cikin sojojin musulmi ka ɗaga murya ka yi wata ƙara wanda yake har manzon Allah zai ji ba zai ji daɗi ba aw mujadalati mu'anidin ko kuma kai musulmi kana jayayya da wani mai taurin kai har ka ɗaga murya manzon Allah ya ji ka aw irhabi aduwwi ko kuma kana dakawa wani makiyi tsawa manzon Allah ya ji ka anan ba irin wannan adami ya ake magana ba don babu laifi ko an fahimta jama'a aw ma ashbaha zalika ko makamantan haka domin fa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama qala lil abbas a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da bakan shi al abbas ibn abd al muttalib lamman hazama an nas yawm hunain israh bin nas a lokacin da ainihin wato mutane suka ainihin samu rudani a cikin su daga cikin sahabbai mutane suna ganin cewa an ci musulmi da waki sai manzon Allah ya ce wa Abbas daga muryarka Abbas kada da babban murya kai kwarmato cikin mutane wa kana al-Abbas ajharan nas sauta saboda Abbas yana da babban murya fiye da kowa cikin sahabbai to kaga a kusa da manzon Allah ne manzon Allah ya ce daga muryarka kai kwarmato kai shela da ƙarfi kace mutane su dawo ba a ci mu da waki ba muna nan to yanzu kaga ya daga murya ko to da laifi bane irin wannan domin wannan akwai dalili da ya kawo haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu waminha anna fil aya raddun ar-radd ala al-murji'a alladhina yaquluna la yadurru ma'a al-iman dhanbun asla akwai su mutane da muka dade muna magana akan su sunan murji'a jama'a wadanda suke cewa ai matukar kai mumini ne to duk bambarmar da kai ba komai tunda dai kai musulmi ne duk irin abin da kai na laifi ba komai wannan aya tana nuna raddi da haka domin gashi aya tana cewa aikin ka zai baci kana nan a mumini din amma kuma aikin ka zai baci ashe ce man zunubi yana cutar da imanin mai imani ko ba ya cutarwa yana cutarwa wannan ha annahu laysa fil aya dalilun liman habil ihbatiyya akwai wasu ma kuma wato mu ahli sunna jama'a karo muke da kowane irin dan bid'a saboda asali maguzawa ne suka shigo cikin addinin musulunci waɗanda yake wasu kafin a karantar da su sai suka zo da furkushin maguzancin su wasu kuma sun shigo cikin addinin ne dan su tabe shi su kawo rudani a ciki shi yasa kuka ga suka ta kawo akidoji na rudani akwai wasu shedanu su kuma ihbatiyya su kuma abin da suke cewa ko dan ya kai zunubi to aikin ka gaba daya ya baci ihbatiyya su kuma abin da yasa ne wannan magana كتب للتاسم الفصل في الملل والأحواء والنحل دومين مو أهل السنة أنا أيضا تعمد تشيوان مي يساني ستشيوان تنبدي أواني هنا شركة أواني كذا نعم من دي يساء القرآن دي عديس يكو بسو بول عفد ما سأينشي كذين كذين أعتبر الإنسان داك ذن داك أو أراو سميلي فيني idan ka dan fushi da makami shi ma mai laifi ne ga wani ya wata ciki shi ma mai laifi ne ga wani ya duke wani da mota shi ma mai laifi ne ga wani ya wuce san kai shi ma mai laifi ne ga wani ya kaza haka ne ko ba haka ba haka magana cewa a bar mutane su yi barna ko su yi bid'a ko su yaɗa sharri yadda suke so ba ruwan kowa da kowa a'a dan haka malamai gashi yau shekara 1000 Ibn Hazm ya rubuta wannan littafi Al-Fisal fi al-Milal wal Ahwa'i wal Nihal mujallad 3 ne ina magana akan kungiyoyi ne da dariku da mazhabobi yana bayyana irin munanan aqidojin su domin a san su dan haka ku kiyaye jama'a dole in muka karatu muka zo kan wani hadisi wanda wata kungiya ko dariqa ta faɗi wata aqida wanda ta karo da wannan hadisi dole a fadakar da mutane waɗannan mutane ihbatiyya alladhina yaquluna ga aqida su da suke cewa inna sayyiati yubtilna alhasanat in dai har ka aikata mugun abu kaya daya ko ya kai wani adadi to duk wani lada da kake da shi kuma shikenan ya rugurguje wato su abinda suke cewa lada baya zama da zunubi tare da mutum daya in ma kana da lada to kana da lada baka da zunubi ko kwaba in ma kana da zunubi to baka da lada ko kwaba shine aka kira su da ihbatiyya yan bata aiki kun ji kuma manyan malamai suka ce waɗannan mutane ƴan bid'a ne domin ayar Qur'ani da ta zo cewa take wala ba'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyama za mu sanya ma'aunai na gaskiya na adalci to me za a yi da ma'aunai a ranar al-qiyama faman saqulat mawazinuhu wanda yake ma'aunan shi suka yi nauyi
nauyi ta ne nauyi na alheri ya tafi aljanna, wanda suka yi nauyi da ne na sharri ya tafi wuta, ashe kenan har ranar lahira kowane mutum ɗaya za a je mishi da ayyuka nau'i biyu, da na alheri da na sharri, shine zai sa sai a auna wanda ya rinjaye sai ya tafi wuta ko ya tafi aljanna. To dan ne tun anan duniya musulmi yana sallah yana azumi, daga kawai ya yi ashir sai ka ce to duk wani aiki nashi na alheri gaba ɗaya ya lalace, yau ya waye gari bai da aikin alheri ko kwaya ɗaya dan ya yi zunubi kwaya ɗaya. Jama'a kun fahimta wannan aqidar tasu ta so ta yi kama da ta Khawarijawa amma ba iri ɗaya ba ce, shi yasa ake so sai kawo bincike a cikin ƙungiyoyi za ka iya tantance su za ka ga wata ce kama da wata amma dai dukkanin su ɓatattu ne. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Malamai sun tattauna an yi wa waɗannan mutane rabbi, ka duba ainihin littafin Fathul Bari na Imam Ibn Hajar al-Asqalani a mujalladin shi na ɗaya tun daga shafi na 135 har zuwa 136 a lambar hadisi na 48 Ibn Hajar sai da ya tattauna maganganu dangane da ainihin waɗannan mutane. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. رحمة الله تجين كراتم حديث صحيح مسلم إمام مسلم يتي وحدثنا قتل بن مسير حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصاري أتكلم من الرواية بإمام مسلم يتي كاوت بنيك آرى ووانشم حديثي قال هنيوي بقال اللفظة Anas cewa yayi Thabit dan Qais dan Shammas, kaga anan an fada hadda sunan kakan shi, sannan da mukamin shi kuma a cikin mutanen Madina aka ce Khatib al-Ansar, ma'ana ya iya jawabi in ya miƙe zai jawabi cikin Ansarawa cikin mutanen Madina, yana da ƙarfin jawabi wanda ake sauraron shi. Falamma nazalat hadhihi al-aya, yayin da wannan aya ta sauka sai zaman shi a gida. Malam yace Imam Muslim yace bi nahwi hadisi Hammad, kaman yadda kaji hadisin Hammad, hadisin Hammad shine wancan da muka karanta, walaysa fi hadisihi dhikr Sa'd ibn Mu'adh, amma a cikin hadisin nan wannan da aka karanto ba ambaci ainihin sunan Sa'd ibn Mu'adh ba, sai aka ce sai wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah wanda yake makwabcin shi ne, ba ambaci sunan Sa'd ba karara, sai aka ce wani mutum yace wa manzon Allah kaza kaza kaza. Ina fata an gane. قال وحدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حيا حدثنا حبان حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث استنمن الروايه ما بعمتي سنن سعد بن معاذ كما يدنا فدا مكو سي دي اكا تشي وني متوم كوي. قال وحدثنا هريم بن عبد العلاء الأسدي حدثنا المؤتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية أتكلم أن رواية أنس يتي يوم دون من آية تسوق واقتص الحديث سيقرار حديث ولم يذكر سعد بن معاذ شما أتكلم رواية المؤتمر بن سليمان بأن بتعينهم سعد سنن سعد بن معاذ فكنا نراه وزاد سي يقرا كما a cikin wannan riwaya da cewa fa kunna narahu yamshi baina azhurina sai muka rinka ganin Thabit dan Qais yana yawo a tsakankanin mu rajulun min ahli janna wani mutum ne gashi nan sukutin da guda dan aljanna muke gani yana yawo a tsakankanin mu sahabbai. Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda baki da babu hal yu'akhadhu bi a'mal al-jahiliyya. Imam Muslim yace to ga wani babu dake da dauke da tambaya, shin za a kama mutum da laifukan da yayi a lokacin jahiliyya? Kafin mu fara tattauna wannan babu tukuna ya kamata mu tsaya mu fahimci mecece jahiliyya. Jahiliyya ita ce lokacin da addinin da Allah ya aiko Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya rauni ko lalace kafin aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan lokacin shi ake kira da jahiliyya, ma'ana asru ma qabla al-islam, asru ma qabla al-islam wato zamanin da ke kafin musulunci shi ake kira jahiliyya. Malam Fauzan wato babban malami Salah Fauzan dan Abdullah Fauzan Fauzan kenan ka samu wannan littafi nashi mai suna Sharh Masailul Jahiliyya littafi ne Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta ya sanya wa littafin matsalolin jahiliyya to malam Salah Fauzan Fauzan ya tsaya wannan littafi sharhi Allah ya saka mishi da alheri a cikin wannan littafi a muqaddimar shi ya bayyana cewa abin da ake nufi da jahiliyya kenan shine zamanin da annabi bai bayyana ba shin ko za a sake samun jahiliyya bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu domin abin da ake nufi da jahiliyya shine rashin hasken alqur'ani da manzon Allah ya zo da shi to daga ranar da hasken nan na alqur'ani ko zai dauke to wannan kuma duniya Allah zai tashe ta a lokacin ba a kira wannan lokaci jahiliyya da haka sai da dama a cikin maganganun da muka yi kuskure jama'a sai mu ce wani a lokacin jahiliyya shi abinda ba a tambaya lokacin nan da kake ishara annabi bai zo ba annabi ya zo to ba jahiliyya bace jahiliyya ba za ta sake dawowa ba amma daga cikin marubuta wanda ya karfafa wannan aqidar a wannan zamanin shine Sa'id al-Qutb a cikin littafin shi amma kuskure ce ba daidai bace saboda haka jama'a abinda ake nufi da jahiliyya ita ce wannan rayuwa wadda ainihin aka yi ta wadda babu hasken wahayi gaba daya kamar yadda Allah madaukakin sarki ke ishara zuwa gare ta kad ja'akum rasuluna ala fatratin min ar-rusuli ga manzanni ya zo muku a tsananin fataran manzanni a wannan lokaci da annabi ya bayyana ana cikin fatara fatara ta ne ta manzanni duk duniya babu manzo saboda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana imam Ahmad ya rawaito hadisi annabi yana cewa tsakanin aiko ne da annabi Isa babu wani annabi a tsakanin mu tunda annabi Isa ya tafi ba a sake samun wani annabi ba a duniya to sai ya rage sai ɗan wasu tsirayu daga cikin malaman Yahudu da Nasara waɗanda su kuma mafi yawancinsu suka bi son zuciya suka sayar da addinin da ɗan abubuwan rayuwa saboda haka sai wani addini ya lalace to a irin wannan lokaci ana fatarar manzanni wannan zamani da ake kira jahiliyya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ana buƙatar shi ana fatan irin shi ya zo masana daga cikin waɗanda suka karanta littafin annabawa har addu'a suke Allah gaggauta kawo shi to annabi sallallahu alaihi wasallama zuwan shi ta wanke jahiliyya to abin da ake cewa yanzu mutanen da suka yi ta ɗanyen aiki a jahiliyya sai suka zo sai suka musulunta kaga kenan kusan za ka iya jeranta sahabbai kusan gaba ɗayansu irin su Umar irin su Hamza da makamantan waɗannan da suka yi jahiliyya sun sha giya sun yi kafirci wasunsu sun yi kisan kai wasunsu sun yi sata sai suka zo sai suka musulunta sai Imam Muslim ya ce hal yu'akhadhu bi a'malil jahiliyya bayan mutum ya musulunta za a kama shi da waɗannan ayyukan na jahiliyya jama'a kun fahimci babin da kyau to karatun da zai kawo mana shine zai amsa mana sai ce haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah qala qala Unas li Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi sallam ya Rasulullah an akhadh bima amilna fil jahiliyya qala amma man ahsana minkum fil islam fala yu'akhadh biha wa man asaa ukhidha bi amalihi fil jahiliyyati wal islam wannan hadisi al-imam Uthman dan Muhammad dan Abi Shayba shine ainihin ya rawaito shi dan uwa ne ga Abu Bakar ibn Abi Shayba ma'ana da Abu Bakar ibn Abi Shayba da Uthman dan Abi Shayba dan uwa ne Imam Muslim kuma biya karatu a wurin su shi kuma da Uthman yace haddathana Jarir malam Jarir dan Abdullah al-Dabbi Abu Abdullah al-Kushi ya karantar da mu hadisi an Mansur daga malam Mansur dan Mu'tamir dan Abdullah as-Sulami an Abi Wa'il ya karbo wannan hadisi daga malam Shaqiq dan Salama al-Asdi Abu Wa'il al-Kufi an abdullahi shi ko yace ya karbo daga abdullahi idan ka ji aunin arwaya kai sai an ce abdullahi ana nishin abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi warda qala abdullahi dan mas'ud yace qala rasulullah qala unasul li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu mutane suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasulullah ya manzon Allah an wa'akhadhu bima amilna fil jahiliyyah yanzu ayyuka da muka aikata a jahiliya na kafirci da shirka da shaye-shaye da zinace-zinace da fashi da makami da duk wani ta'adi da muka yi yanzu mun musulunta za a kama mu da shi qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace amma man ahsana minkum fil islam fala yu'akhadhu biha daga cikin kuwa ku sahabbai wanda duk wani musulunta kuma ya kyautata musulunci shi ya zama da gaske yake musulunci babu munafinci babu mukura to shi kenan ba za a kama shi da duk wani laifi na jahiliya ba wannan asa'a amma wanda ya shigo cikin addinin musulunci kuma ya tammuna na ayyuka yana ta fajirci yana ta barna yana ta ta'adi yana ta munafinci ga addinin musulunci ukhiba bi amalihi fil jahiliyyati wal islam to duk danyen aikin da ya a jahiliya sai an kama shi da shi haka nan kuma duk danyen ayyukan da yake aikatawa a cikin musulunci sai an kama shi da su jama'an musulmi kun ji wannan hadisi ya fassara mana kuma ya fayyace mana wannan babbar tambaya wanda al-Imam Muslim ya ainihin gabatar da ita haka waɗannan bayanai suke babu tantama babu shakka dangane da su tare da cewa za mu zo mu ji maganganun da malamai suke akan wannan hadisi amma wannan hadisi ba shi da rikici ko misƙala zarratin jama'a Allah madaukakin sarki adali ne kamar ɗan sanda ne su kama ka sai aka zo aka yi bilin ka da ƙarshe sai suka ce to shikenan an yace maka amma kar ka sake a sake kamo ka ran nan sai suka kai samane a gidan cacan nan sai suka sake danko ka ko bacci kake yi a gidan cacan a lokacin da suka kamo ka me kake ji zaka ga musu siyarda ba za su yarda ba to ba nan ba in aka zo ba a rubuta statement sai an sake dauko wancan laifin haka ne ko ba haka ba to wannan mutum kenan dan uwanka balle Allah mahaliccin ka yace kar kai kai to kar ka kuma tunda ka tuba sai ka kuma to in ya tashi sai ya kama ka da tsohon laifin da kuma sabon Allah maraukakin sauke kiyaye wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Imam al-Bukhari da Muslim dukkan su sun rawaito shi daga cikin manyan malamai kuma an samu al-Imam Ibn Majah rawaito wannan hadisi al-Imam Abdul Razzaq as-Sanani ma rawaito shi a cikin littafin shi al-Musannaf al-Imam Ahmad da Darimi da Abu Awana dukkanin su sun fitar da wannan hadisi kamar yadda al-Imam Abu Nu'aymin da Baihaqi dukkan su sun fitar da wannan hadisi al-Imam al-Baghawi a cikin littafin shi Sharh as-Sunnah shi ma ya fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam al-Bazzar a cikin littafin shi al-Musnad na daga cikin fa'idojin wannan hadisi ma yace bayanul mu'akhadhatu bi a'malil jahiliyya liman lam yuhsin ad-dukhul fi al-islam wannan hadisi yana tabbatar mana duk wanda ya shiga addinin musulunci amma yayin yana raba kafa yana ci gaba da shegantaka da ayyukan banza a musulunci to duk tsofaffin laifukan shi da wai kafin ya karba addinin musulunci za a kama shi da su wa minha bayanu fadlil islam wannan hadisi kuma yana nuna mana addinin musulunci yana da falala Allahu akbar haythu adat barakatuhu ala al-a'mal allati sadarat fi hal al-kufr fa qubilat min ajlihi awayin da ayyukan da mutun ya aikata yana kafiri yana bama guje ayyukan alheri kamar me kamar sadaka kun san dai kafirai suna yin sadaka daga cikin kafirai akwai waɗanda suke kyautata wa bayin Allah daga cikin kafirai akwai waɗanda suke zama la'atiya ga makwabta daga cikin kafirai akwai waɗanda suke wa iyaye biyayya daga cikin kafirai akwai waɗanda suke kawo wa gajiyayyu da marayu taimako to a tsarin musulunci duk wanda ya aiki kafiri ko musulmi sai Allah ya rubuta rubutawa daban karbi daban ba karbi ba rubutawa documentation for recording purposes for reference sai Allah ya rubuta John Okocha ya buɗe shi ya ɗibo mata ruwa ya ɗinka mata atamfa ya faranta mata zuciya wannan sai John Okocha sai ya musulunta. To waccan biyayya da Allah ya rubuta wa John Okocha yana kafiri, sai Allah ya dauko ta a yanzu, tunda John Okocha ya cika sharadin a karɓi aikin shi a yanzu, kuma ya cika sharadin a bashi lada, sai Allah ya bashi ladan wannan aiki. Shine abin da malamin yake bayyanawa. Wannan wani bahasi ne babba da manyan malamai masana a cikin tauhidi suka yi. Shine malamin ya fara fito da shi nan tun kafin aje inda zai tattauna mana shi. Shine yace kaga wannan yana nuna addinin musulunci yana da falala. Kafiri yana kafirci, yana aiki. Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani cewa wa inna la nudi'u ajra man ahsana amala, wanda bi ya kyautata aiki Allah yake ba zai wulakantar da aikin shi ba. To ko kafiri ne yayi sadaka, sai Allah ya rubuta cewa ya ba da sadaka abinci, ya yi wa uwar shi biyayya, ya gina wa mutane asibiti, ya taimaki gajiyayyu, duk sai Allah ya rubuta. Amma ba za a faɗi lada ba, ba za a faɗi ra'ama ba, saboda shi ba mahallin a bashi lada ba ne, shi ba mahallin a mishi rahama ba ne. To idan yi musulunta shi ne sai musulunci sai ya bawo ya dubi waɗannan ayyuka duk sai ya karɓa mishi. Shi yasa za ku ga ba kafiri zai yi kafirci tsaf rayuwar shi, ya musulunta yanzu yanzu nan ya mutu an jima, manzon Allah ya tabbatar da cewa aljanna zai tafi. Saboda na farko dai za a ba shi labar shiga addinin musulunci, na biyu za a rusa zunubin shi na kafirci gaba ɗaya. To kaga ko ba labar da aka ba shi kaɗai na shiga addinin musulunci ya isa, balle kuma a ce an haɗo da wasu sadaƙoƙi da ayyukan alheri da yake a da, a yanzu an ba shi ladan su. Malam yake cewa wa minha bayanu ihtimami sahaba radiyallahu anhum wa shiddatu hirsihim fi su'al an al-umur al-muhimma fi ad-din. Wannan hadisi yana nuna sahabban manzon Allah suna ba da muhimmanci game da neman ilimi, kuma suna ba da muhimmanci game da tambayoyin matsaloli masu muhimmanci. Sahabbai ba suna tambaya bane tambayar da za ta bata wani ne, ba suna tambaya bane tambayar da za a yi wani rabbi. Sahabbai suna tambaya ne na al'amura masu muhimmanci. Yanzu kaga Ibnu Mas'ud yace mutane cikin sahabbai suka zo suka tambayi manzon Allah, saboda Larabawa yana cikin ɗabi'unsu jama'a. Balarabi tun a jahiliya mutumin arziki ne wajen kyauta, Balarabi bai saurowa ba, Balarabi ya san kyautata wa maƙwabci, sannan Balarabi yana da annajida, yana da kai ɗauki da gudunmawa. To ire-iren waɗannan ayyukan alheri sai suka ga to sun share rayuwarsu suna yi. To yanzu da suka musulunta, akwai wani kamasho da za su samu na waɗannan ayyuka? Sai suka zo da wannan tambaya mai muhimmanci. Haka ake son kuma musulmi ku rinka tunani menene yake da muhimmanci, ne za ka yi tambaya a kai. Amma ba ka ce tunda an zo anguwa kaza bari kai tambaya akan kaza, dan malam mai wa'azi ya amsa a fatawa na rai a koma ana dariya, sai a ji daɗi a ce ayyo malam ya ce uban wane, addinin musulunci bai zama cin uba. Mutane ku dawo cikin tantayin ku, tambaya da kake yi ana so kai tambaya abin da zai amfane ka ne ya amfani wani. Yanzu wannan tambayar jama'a ta amfanar ko ba ta amfanar ba? Ta amfanar. Mu kanmu yanzu mun amfana ko ba mu amfana ba? Yanzu wannan da zai shigo cikin addinin musulunci ya ce maka ala ghafarta mala, na daɗe ne wa iyayena biyayya, ina musu noma, ina gina musu gida, ina musu kaza. Yanzu na shiga addinin musulunci shekara ta 70, duk waɗannan abubuwan yaya? Sai ka ce mishi a wurin ka yi daɗe waɗannan abubuwa duk gaba ɗaya za ka samu ladan su. Wani mutumin ya cika jama'a tsohon soja ne, ya karɓi addinin musulunci ya kai kusan shekarun nan da na ambata, yana da mata biyu a lokacin, matar shi ɗaya ta dinga cikin addini, ɗaya kuma ta kafe ta ce ba za ta shiga cikin addini ba. To kuma dama ita uwar kwaya ce a coci, ma'ana yar kwaya ce, yar kiɗan jirawa coci ce, ta je aka yi gayyan matan zumunta, yace aka zo aka yi layi a tsakar gidan shi, aka yi kuri, aka kewaya, aka yi rawa, aka yi habaici, aka yace yana jin su duk suka gama. Allah madaukakin sarki wannan sai ya haɗa ni da shi a Abuja 1997, yau kusan shekara idan ka ce 14 kenan ko makamantan haka ko kuma ya wuce haka, 1997 shekara 15 muka haɗu da shi, shine sai mun wannan tambaya. Yace ga irin abubuwan da matan nan take mishi, ya sake ta ne ko kuwa mace a'a ya ci gaba da hakuri amma ya ci gaba da mata addu'a insha Allah wata ran za ta musulunta ita ma sai ce to wallahi yace dukkan mutum ne mai karfi yace ina da kuɗi amma saboda in faranta wa iyaye na rai da kaina nake musu goma bana biyan ai musu ni nake musu don suna jin dadin sa ga ina musu yace to yanzu duk waɗannan ayyuka da ne ta yi yace sannan ina da zumunci ina taimakawa dangi ina kaza ina kaza shine sai na jawo mishi wannan hadisi jawab sai na samu mishi fasara hadisin da turanci wallahi da ya karanta jama'a sai ya fara kuka nace lafiya yace wallahi dadi yake ji kawai to kaga wannan tambaya ta sahabban ne ita ce fa duk yake cin albarkacinta haka ake so kai man zaka tambaya kai tambaya mai ma'ana ba kai tambayar da yake ba ta da ma'ana ba ko kuma tambayar da zaka zama akwai ta'ammutanci a ciki akwai neman koyi kana neman ka kurashi malamin ko kuma wani ya zo wurin karatun kana son a amsa domin a kunyata shi duk wannan ba shi daga cikin tsarin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am ko da ba mu tattauna shi yana magana hadisi al-islam da yaji ba kamar zan zo insha Allah wa minha an al-kuffar mukhatabun bi shuru'i shari'a malamai na usulul fiqh kuma sai suke da wata babban magana ita ce shin yanzu da Allah ya ce mana a tsayi da sallah aqimus salata wa atuz zakata wa ruku'u ma'a raki'ina wannan umarnin da musulmi Allah ya ce ko ka hadda kafirai mutum yawancin malamai suka ce wannan umarnin da kafirai da musulmi Allah yake wadancin da basu da magana ba suka ce kafiran take cewa Allah yana nufin su yi sallah sai suka ce kwarai da gaske kafiran amma ce musu ake ku yi imani ku yi sallah ku yi imani ku yi sallah mas'ala ce shin umarni da Allah yake cewa a bada zakka a bada sadaka a yi sallah a yi zaman lafiya wannan umarnin da musulmi Allah yake kawai a Qur'ani ko ku hadda waɗanda ba musulmi ba hadda waɗanda ba musulmi ba domin ranar alkiyama idan Allah ya tashi musu azaba ba zai azantar da su akan sallah akan tauhidi ba kadai ba zai azantar da su akan sun yi shirka ba kadai ma salakatun fi saqar kafirai me ya saka ku a cikin mutasakara kamun sai su ce lam nakum minal musallin ya ba ma sallah wa lam nakum mut'imal miskin ba ma sadaka abinci ba ma ciyar da abinci wa kunna nakhudu ma al kha'idin sannan duk wani katsaman dan da tsogala fada to da mu ake yi wa kunna nakazzibu bi yawmid din kai muhammad cewa muke kiyamun ma ƙarya ce haka muka zauna cikin waɗannan irin halaye na mu hatta a tayi malaikin har mutuwa ta zo ta same mu Allah yake samata sa'u shafa'atu shafi'ina to kaga waɗannan ceton masu ceto ba zai amfane su ba malamai suka ce ku duba a gaban ƙarshe ce aka zo da maganar kafircin su ma dangane da aqidar tashin duniya amma maganganun farko fa ba sa sallah ba sa ciyar da abinci sannan sai ne wa kunna na'udu ma al-kha'idin duk inda tsogalar fada take da ta da hankali suka ce to da su ake yi sannan suka ce to su kuma suna ƙaryata tashin alkiyama to kun ga yanzu waɗannan kafirai a lahira ne amma ake tuhumar su game da sallah to idan a duniya ba a umarce su da sallah ba a lahira ba a umarce su za a tuhunce su game da sallah don haka mas'alar ita ce duk inda kaji Allah ya ce a tsayi da sallah to da mu'minai yake kuma da kafirai to amma ita maganar ba za ta gaskatu a kan kafirai ba sai kafirai sun zo da lazumin sallah menene lazumin sallah shine imani kenan ana cewa kafirai ku yi imani ku yi sallah in ba haka ba ranar alkiyama akwai azaba ta musamman ta kafirci akwai azaba ta rashin yin sallah akwai azaba ta rashin yin zakka akwai azaba ta karambani da tsogalar fada to kaga idan da maganganun da Allah yake bada umarni a Qur'ani ban da su ba sai Allah ya tuhunce su ya azabtar da su kawai akan kafirci dan haka sai malam yake cewa wa minha annal kuffara mukhatabuna bi shuru'i shari'a wannan karatu nan yana nuna mana kenan kafirai ma ashe ana magana da su da bangarori na shari'a to ina muka gane wannan a cikin wannan hadisi ina so mu gano alakar mu yanzu na tattauna muku matsalar kun fahimce ta a ina za mu gano haka a cikin wannan hadisi shine kasantuwar idan sun yi sadaka ko sun yi alheri ana rubutawa kuma in sun musulunta ana ba su lada to ashe umarni da yin sadaka da alheri ya shafi haddasu kenan kama annahum mukhatabuna bi usulha kamar yadda Allah yake magana da kafirai akan dole ne su rike usulul shari'a shine su rike tauhidi kada su shirka wallahi ta'ala a'lamu bis-sawab malam yace Allah madaukakin sarki shine yafi sanin daidai wa ilayhil marji'u wal ma'ad kuma makoma baki dayanta ga Allah take karshen wadannan masaloli kenan sai malam ya dauko ta babban matsala ita ce yace al-mas'alatu ar-rabi'ah أخرج الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت أنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها وهو حديث صحيح أورده الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم تبا مسألة دونية تارق قومنا على زئتتي إمام مسلم أي إمام النسائي فتن دون حديثي إن كنت تشير بصحابي أبو سعيد الخدري يتي منظر الله واتي idan baya yin musulunta kuma ya kyautata musuluncin shi ya zama ba ya musulunta ne don ya samu kudi ba baban ku dauke shi aiki ba baban ana recruitment na ainihin custom ko immigration ya zo wurin ku saboda shugabannin custom da immigration mutanen ku ne ku sa a dauke shi ba baban ya samu MBA ba baban ya samu jami ba baban ya samu komai ba ya musulunta ne saboda Allah ya kyautata musuluncin shi كتب الله له كل حسنة كان أزلفها دون الهيري دو تبع أي كتابة سي الله ربو تامش لابا ونن الهيري كما يباش لابا دون دانا الربو تا تو سي أتبت ميد لابا ومحيط أنه كل سيئة كان أزلفها دون يغم أي كي دو تبعي سي الشاتي مششي ثم كان بعد ذلك القصاص تو دون كمشيكي نه Allah madaukakin sarki da zai kama shi da wani laifi ba daga cikin laifin da ya jahiliya sai dai in ya fasa kan wani a fasa kan shi in ya karya kafa wani a karya kafa shi wato sai dai ramuwa tsakanin shi da musulmi kuma alhasanatu bi ashri amsaliha sai manzon Allah yake amma fa mai kuji da aka ce duk wani alheri da ya aka bashi laba to ba wai ma ba ko ba a bashi ba duk alheri daya in aka tashi sai a ninka mai laban wannan alherin guda goma ba haka ku kiyaye jama'a ba laba daya ake magana ba nan wannan alheri kamar biyayyar iyaye mutumin da ya bi iyayen shi laba nawa ake bashi misali a ce laba 100 to wannan laba 100 shine na biyayyar iyaye to sai a ninka mai sau 10 ya zama 1000 kenan sannan ila 700 da'if sai kuma a ninka shi sau 700 wasayyatu amma in ya aikata mugun aiki a cikin wannan musulunci nashi da yake yi ya kyautata shi sai tsautsayi ya sa shi wani zunubi to da misali har sai a bashi zunubi daidai da wannan mugun aiki ba za a ninka ba ka duba falala Allah laba a ninka sau 10 sai a sake ninka sau 700 zunubi kuma sai a baka laban laifin kadai zunubin laifin kadai sarki ya tabbata da Allah amma duk da haka in aka je kiyama wani zunuban shi sai saurin jayi laban shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saurin jayi ɗaiɗai sau 10 sau 700 la hawla wa la quwwata illa billah jama'a kiyaye illa an yatajawaz Allah azza wa jalla ana sai manzo Allah ya sake faɗi mata falalar ta Allah yace sai dai man Allah ya gada ma zunubin ma din da yace kuma Allah ya yafe mai zunubin da ya dai da aka rubuta mai zunubin sai ma Allah ya yafe mishi na ban ka kaga da aka ce za a bashi ba a ce Allah ya gada ma da kuma sai fasa a na ban za a tabbatar mai amma zunubin sai a bashi daidai da laifin zunubin sannan kuma Allah ya gada ma sai ya yafe mishi wannan ce wannan hadisi sahihi ne Bukhari ya kawo shi a cikin littafin shi ko da yake bai ambata mushi isnadi ba amma ya kawo shi da siga kai tsaye da ke nuna tabbacin abu to ina son ku nazarin wannan hadisi da ke sai malam yace fa hada al hadis kaga wannan hadisin da muka karanta na cikin sunan Nasa'i daga sahabi Abu Sa'id yuqabilu hadith Ibn Mas'ud hadalu yana kawo da hadisin Ibn Mas'ud al mazkur fil bab wanda muka tattauna a yanzu فإن ظاهره يدل على أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يحسب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم رمين من كان حديثي نائم مسعود ظاهر شنانون تيوى وان دي أيكة ونزلبي باين دي مسلمت أنا ربوت وننزلبي سننكما ana ainihin wato bashi wato ana rubuta wannan laifi kuma ana bashi zunubin wannan laifi bashi fa inna zahirahu yadullu ala anna man irtakaba al ma'asi zahirin wannan hadisi yana nuna wanda ya aikata wani sabon Allah ba'da an aslama bayan ya musulunta yuktabu alayhi ma amilahu min al ma'asi za a bawo kuma a rubuta zunuban da ya aikata قبل أن يسلم كافية مسلم تبا هكا حديثة يتوى با إذن كمسلم تبا سيكون سيكزوك أي كتواني زنبي المسلم تيكون بظاهرين حديث ابن مسعود ميكي تيوى وأكوت وطبليكم كمبا سيأهدى بمين سيأتشاجيك بسو سيمانا يتوى وظاهر هذا شكو مونا حديث ابن أبو سعيد ظاهرين شنانون أن من أمل الحسنات wanda ya aikata ayyukan alheri ba'da an aslama bayan ya musulunta yuktabu lahu ma amilahu min alkhairati qabla an yuslima shi kuma hadisin yana nuna kenan dukkanin ayyukan alheri da ya taba yi a da ana dibo su a tabbatar mishi da su kuma a bashi ladan su to kuma su da kyau to kuma ku fahimci wannan fahimta a hadisin wancan yana nuna in ka aikata zunubi a jahiliya kazo ka musulunta sai kuma ka ci gaba da aikata zunubi to sai a kama ka da zunuban ka na musulunci da kuma zunuban ka na jahiliya wannan kuma yana nuna idan ka musulunta ka kyautata musuluncin ka kai ayyukan alheri sai kuma a dibo ayyukan alherin ka na jahiliya su ma sai a baka alheri wasu sai suka ce waɗannan hadisai suna da karo da juna amma sai malam da yake babban masanin hadisi ne sai ya ce wal hasilu anna al hadithaini yukammilu ahaduhuma al akhar a zahiri hadisan ba karo suke da juna ba suna ƙara fassarar junan su ne fa yustafadu minhuma kenan waɗannan hadisai suna karantar da mu anna man ahsana islamahu wanda ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin shi تكتب له الأعمال الصالحة التي كان يعمل بها قبل إسلامه هنا نونة شواء أنا ربوت أيك إن شنق الوقت أن ديك أيك تاكا فني مسلمتا وأن من أساء في الإسلام وأن كن يموننا أيك أتك المسلم تبارا من يا مسلمتا يؤاخذ بالأعمال السيئة قبل إسلامه دكا موننا أيك بي أيك تاكا فني مسلمتا تزاء كاما شدسنا haka hadisan ba su da rikici ko kadan amma kun san ita fahimta baiwa ce ta Allah madaukakin sarki baiwa ce in Allah ya fita da ita sai ta gode wa Allah ba wani wayan ka bane yanzu shi wannan malamin da muke karanta littafin nan nashi yana nan da ranshi a Makka amma wasu manyan malamai da suka gabata da jimawa suka yi sharhin sahihu muslim fiye da shekara 900 irin su al-imam al-maziri da su al-qadi iyam su kan fa suka rasu cewa suka yi kawo wannan hadisai suna da rikici sun kasa fahimtar su amma kun ga shi cikin sadarori guda uku ya fassara hadisai ya ce wa wannan na sharhin wannan bangare da wancan kuma na sharhin wancan bangare ba wani rikici kuma amma sai ya ce wa qadis kashkala ba'd al-ulama hadha amma wasu malamai sai suka ce kawo wannan hadisai akwai rikici ورأوه مخالفا للقواعد فكت وانا حديث وصابع قائد وجم مسلمش فقال المازري الامام المازري واندشيني مال من طرقه بيش حرى وانا بسك فار وصحيه مسلم شرحي منزل شرحي شعنا مكتب مجلد لأكني بدا ديقال فاشبه لسو قابل بيتي تي واي الكافر ya shi hudud mutaqarrib yace wannan hadisi ya saba ma kaida ta musulunci ya ma a ce kafiri ya yi aiki an rubuta to yanzu an rubuta kenan yana nufin aikin shi ya inganta fa la yusabu ala al-amal as-salih to ai kafiri ba a bashi ladan aiki na gari as-sabiru minhu fi shirki ayyukan da yana cikin kafircin shi da annan min shartil mutaqarrib an yakuna arifan liman yataqarrabu ilayhi domin sharadin wanda zai bautawa Allah dole ne ya zama ya san Allah da yake bautawa wal kafir laysa kadhalika kafiri ai bai san Allah ba watabahu alqadi yab'a la taqriri hadha al-ishkal alqadi wanda yazo shi ba sai ce gaskiya ne haka nake fahimta wannan hadisi gaskiya ka bambance shi ba al-imam al-maziri ya fara sharhi sahih muslim ya sanya mishi ainihin wato Allah mu'min fi sharh sahih muslim ya yi juz'i uku sai Allah ya dauki ranshi al-qadi iyam da yazo sai ya karasa wannan sharhi ya sanya wa nashi sharhin ikmalul mu'min bi sharh sahih muslim wadannan manyan malamai guda biyu akan su ne fa al-imam an-nawawi ya gina nashi sharhin ku duba girman su da dadewar su a duniya amma ku dubi yadda wannan al'amari yazo suka ce ka wannan abin akwai rikici amma ba wannan cikin dan lokaci kadan haka abin yake shi yasa in dai ilimi ne karka ce a wani riwaya wani a'a ka sallara ka ji wace bawa Allah ya mishi sai da haka kun ga a cikin yan daƙiƙoƙi kadan ya ainihin wato warware matsalar tare da cewa shi kanshi sai ya ce wata aqada zalika an-nawawi wastad'afahu nawawi shi ma sai da ya ci gyaran su akan wadannan maganganun nasu da suka ce hadisin yana da rikici hadisin ya saba ma ka'idojin addinin musulunci ya za a ce kafiri ana rubuta aiki ana bashi lada kun ji inda kuskuren su ya faru hadisin ne ba su tsaya sun lura ne yake cewa ba rubutawa aka ce ba bada lada ba rubutawa ba bada lada ba shi yasa da abin da fito kararramin da ji wannan kalma rubutawa kafiri ya yi sadaka sai a rubuta ya yi sadaka amma ba za a bashi ladan ta ba don me don bai cika sharaɗin a bashi ladan ba don bai ma san rayuwar sadakar ba domin bai san Allah ba domin me domin ita sadakar ba za ta karɓi ba saboda bai da shurutu qabulul amal sharuɗan karɓar aiki shi ne ikhlasi ya zama Allah kaɗai yake bautawa to shi kafiri ne mushriki ne sannan ya zama ya yi sadakar yadda ta dace to wawaye ya san yadda ta dace tunda bai da jagoranci daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan jama'a kun ji yadda ma'anar hadisi take babu rikici rubutawa aka ce ba babu lada ba to su ne suka ɗauki cewa babu lada sai suka ce a to ba babu lada hadisi yake magana ba yana mun fahimci wannan nawawi ya kawo sai ce as-sawab alladhi alayhi al-muhaqqiquna bal naqala ba'dahum fihi al-ijma' anna al-kafira idha fa'ala af'alan jamila bari ku ji sharhin da nawawi ya karkare wannan hadisi da shi yace maganar da take daidai wadda kwararrun malamai gogaggu waɗanda suka kwankwaɗi ilimi na addini suka ƙoshi kai wasu sun ya cewa suka yi malaman musulunci kaf sun haɗu a kan cewa duk wani aiki mai kyau da kafiri ya aikata ka sadaqati kamar sadaqa wasilatin rahimi da sabon da zumunci summa aslama sannan ya musulunta wa mata ala al-islami ya mutu akan musulunci anna thawaba zalika yuktabu lahu za a rubuta mishi labar waɗannan ayyuka wa amma da'awa annahu mukhalifun lil qawaid maganar da malam maziri da alqami iyal suka yi cewa wannan hadisi ya saba ma ka'idojin musulunci fa ghairu musallam wannan maganar ta shi ba za a yarda da ita ba balle a sallama mata li annahu qad yu'tad bi ba'd af'al al kafir fi dunya domin Allah madaukakin sarki ai yana hukunta wasu ayyuka na kafiri a nan duniya kamar zihari kamar zihari ta kun ji malamai da karatu yanzu sai bai dauko maka abin da yake na lahirar ba ma da wanda ake rubuta balle kace ba gani ba sai ce yanzu kafiri idan yi wa matar shi zihari to shari'ar musulunci tana yadda da wannan zihari ina ma'anar wannan kafiri ne sayyidi bima tashi sai ce anta alayya ka zahari ummi yace mata in ya sabu da ita ya sabu da uwar shi to idan aka kawo wannan kabiyar a kotun musulunci alƙalin musulunci sai ya ce to shikenan ba za ka sake aurenta ba to yanzu kenan shari'ar musulunci ta hukunta kafiri da wata doka daga cikin dokokin da in musulmi yayi haka za a hukunta shi kuma ga kafiri ya za a hukunta shi da haka haka aure da a ce kafiri ne yar shi kafira ce kai musulmi sai ka ganta kana so sai ka je ka same shi Mr. Okonkwo iye to ina son wannan ya taka ikeci sai ce ya baka to nawa ne sabaki sai ce ka kawo ka ba sai ka kawo ka ba a shari'ar musulunci aure ya dauro yana iya wa ƴar wannan abin ya bada aurenta saboda shi ba musulmi bane ita ma ba musulma bace amma ba ita musulma ce to shi ne aure bai ba ku kiyaye dan haka a ce ka je service din gu sai ka ganta sai ka ce kana so kuka je wurin ubanta sai ubanta sai ya ce zai baka haka ne haka suke zassauki ce zai baka amma ga abin da baka bayar sai ka kawo ka bayar ce to ba kuma ka ba baka bayar za ka kawo tuba of yams za ka kawo doya guda takwas za ka kawo burkutu sai ka ce amma ba ma ba da burkutu kuma ka ba ka yi ka ce a al'adar mu ce ba ma ba da burkutu sai to za ka kawo manja sai ka ce ga shi jarka nawa jarka biyu sai ka ce ga uku ba ko an fahimta jama'a yanzu wannan auren ya dauro ran da ikici ta musulunci a wurinka ba za a je a sake sabon ɗaurin aure ba to kaga yanzu waɗannan hukunce-hukunce ne na duniya amma addinin musulunci ya zartar da abin da kafiri yayi to shi ne al'imamin nawa ya ce to ai manyan malamai ma sun ce wa ai wasu hukunce-hukuncen ma na musulunci idan kafiri ya zartar da su suna zartuwa kamar kafiri ya ɗauki gidan shi ya baka kafiri ya ɗauki gona ya baka kyauta ba za a ce tun da shi ba musulmi ba ne to duka aje wannan ma a taɓo saman bakwai kafiri ne ya ɗauki bayi ku yanzu ya bawa manzon Allah ko manzon Allah ya sadaka da ita shi ne sarki Mukaukis a ƙasar Masar kirista ne annabi ya aika mai da takarda yana kiran shi zuwa ga addini ya fara sarakunan fada da fadawa da fastoci da sauransu ya ce to kun ga mutumin nan da muke sa idan ya zo ga shi ya bayyana sai dai kuma kai ce ba a cikin mu ya bayyana ba kuna ganin za mu bi shi sai suka ce a ba za mu bi shi ba sai ce to da ba a wake shi ba tun da ni da ku mun san gaskiya mu to mu ji da ƙaryatawar amma ba za mu wake shi ba suka ce to yanzu ya ba ya ce a za mu gaishe shi mu rubuta mai takarda mun karɓi takardar shi mun yi murna mun yi mishi maraba da zuwa amma ba za mu ba addinin shi ba amma mu da shi akwai zaman lafiya hasali ma sai ce zan aika mai da kyauta saboda haka sai da ya dubi kowane nau'i na dukiya sai da ya wa annabi kyauta da shi sai da ya wa annabi kyauta ta jaki da alfadari da raƙuma fara hajiya ke nan an fahimta fankeke ko kun fahimta jama'a yi wa annabi kyautar bayi ɗan mata kyawawa ya baƙanwa ɗaya sunan ta sirina ɗaya sunan ta mariya da kuɗi zinari da kuɗi azurfa da kayan abinci da suturu da takalma goma da goma ya haɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo wannan kyauta manzon Allah ya karɓa ba musulmi ba ne manzon Allah bai bincike a ina akai aka samu waɗannan bayi suka zama bayi jihadi akai na musulunci manzon Allah bai bincike haka ba ya zo ya sadaka da mariya ya ɗauki kyautar siri ne ya barwa ainihin Hassan ibn Thabit don haka maganganun da nawa ne yake na faɗaɗa muku su ne wajen ƙaro misalai akwai abubuwan da ba musulmi ba ne kafiri ne amma idan ya yi su a musulunci an karɓe su kuma sun yi na daga cikin shi ne da shi da ita kafira ne, kafirai ne, aka daura musu aure irin auren su na kafirci, sai suka yi shawara sai suka shigo addinin musulunci. Wannan auren nasu da suka zo da shi musulunci ya wuce da shi, ba za a sake sabo ba. To wannan misalai ne kawai nake ta kawo mana, ina ganin sun isa. Sai ke cewa fa innahu la yalzamuhu i'adatuha idza aslama, idan yanzu kafiri yana kafirci sai ya ce wa matar shi in sake saduwa da ita to kamar ya sadu da uwar shi, sai kuma daga baya sai musulunta ko, to ba za a ce wancan hukuncin aiwayin shi yana kafirci ba ne, don haka yanzu ya dawo da ita, sai a ce a ya riga ya mata zihari. Ko an fahimta jama'a? Aure ya ɓaci tsakanin shi da ita saboda me? Saboda an gano cewa kanwarshi ce, sai aka raba su. Yanzu da aka shigo cikin addinin musulunci, kafirci ma yayi kyamar ya zauna da kanwarshi balle musulunci? Don haka jama'a ku ji wannan da kyau. Malam yake cewa wa tujzi'uhu, kuma ba za a ce shikenan wannan mata sai ya dawo da ita ba, shikenan ta isa mishi. Don haka jama'a gaskiyar lamari ƙarshe dai Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani da sauran manyan malamai dukkanin su suka tabbatar da maganganun nan da al-Imam Nawawi ya tabbatar, yace wa qad jazama bima jazama bihi Nawawi Ibrahim al-Harbi. Al-Imam Ibrahim al-Harbi babban malami ne na hadisi da fiqh, kuma almajirin Imam Ahmad shi ma ya gaskata irin wannan maganar, domin shi ya rayu ne kafin Imam Nawawi. To shi ma akan wannan magana yake wanda Nawawi ya zo bayan ta. Wannan Battalin da al-Imam Ibn Battalin babban malami ne da yawa Bukhari sharhi mujallad 9 wa gairuhuma da waɗansu malamai min al-Qudama daga cikin malaman da wal-Qurtubi da al-Imam al-Qurtubi وابن المنير دع الإمام ابن المنير وان بيئي وان سعين هما تو حديثي تجدكين حديثا بخاري يومس شرحي أتكي تنتك إتا جماعة سوى دعو دلوكة يقولي يبدع العمل يكي شيني دلوكة دا كافر يا أيكة وان أيكي ينا كافر تي أيكي الهيري ذا الرجل تأيكي أما بلا أباش لا دايش با randa biyan musulunci yake ta musulunci shi sai a bashi labar musulunci, kuma a dauko wancan aiki a bashi labar shi. Randa duk kafiri ya musulunta da yazo cikin musulunci sai ya nuna na musulunci shi, yana na musulunci shi ba da gaske yake ba, to duk zubi da sabon Allah da kafirci da ya taba wa Allah a ba, sai Allah maraukakin sarki ya tarkata ya kama shi da waɗannan laifukan na da da kuma waɗannan waɗannan hadisai kenan suna tabbatar da abinda kowane ɗayansu yake tabbatarwa, amma ta wani ɓangare. Wannan yana tabbatar da ɓangaren rubuta zunubi da kuma juye shi ya ainihin zama an yi gafarar shi idan mutum ya kyautata musulunci shi. Wannan kuma yana rubuta, yana tabbatar da rubuta ayyukan alheri da kuma ainihin tabbatar da su idan mutum ya kyautata musulunci shi. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Bari in ƙara samun riwayar da ta rage wanda Imam Muslim ya cike da ita, yace haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair haddathana Abi wa Waqi' hawala sanad wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wallahu قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله عبد الله بن مسعود يتيمك توام زن الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية يا من زن الله ينزع أيكا بمك أيكا جاهلية ذا أكام من بسوء. قال من زن الله يتيم من أحسن في الإسلام من يأخذ بما عمل في الجاهلية. Wanda duk ya shiga addinin musulunci ya kyautata addinin musulunci shi, to ba za a kama shi da laifukan da ya a lokacin jahiliya ba. Wa man asaa, amma wanda ya shigo cikin addinin musulunci ya rinka nuna na ayyuka fil islami a cikin addinin musulunci, ukhidha bil awwal wal akhir, to za a kama shi da laifin farko na lokacin kafirci da laifin ƙarshe na lokacin musulunci. Wannan hadisin ya amsa mana duk waɗannan matsaloli da ake tattauna wa aka yi kenan. Ya sake cewa haddathana min Jabir ibn al-Harith at-Tamimi akhbarana Ali ibn Mus'ud an al-A'mash bi hadha al-isnad mislahu, irin da wancan ainihin wato hadisi ne, amma Muslim ya samo shi ta wata hanya daban. Don haka jama'an musulmi kuna musulunci da Allah ya muku bai wato ku tsaya akan musulunci da gaske ban da raba kafa ban da ainihin nukura ban da yin munafinci a cikin addinin musulunci sannan duk wani laifi da ka san kana aikata ka yi kokari ka tuba saboda in ba haka ba ne sunnan da kake aikata a cikin musulunci dalili ne akan musuluncin ka bai kyautatu ba to Allah zai dawo ya caje ka laifukan ka da kai kafin ka musulunta dan haka kaga kenan dole ne a rinka karantar da mutane addinin musulunci na gaskiya su yi shi ba dan kunga domin Allah baya karban musulunci sai ingantacce Allah bai karban gurbataccen addini dan haka ku kiyaye jama'a wannan yana karfafar cewa lallai ne musulmi a bayyana musu musulunci na gaskiya su san shi dan su yi shi ba dan komai ba domin Allah ya karbe su a ranar alkiyama ya ba su madan ayyukan da suka aikata idan mutane suka bauta wa Allah da musulunci amma mummunan musulunci shine wani irin musulunci kana musulunci kana shirka kana musulunci kana tsafi kana musulunci kana zuwa dan cin buko boka kana musulunci kana sata kana musulunci kana zina kana musulunci kana duwa kana musulunci kana zalimi